Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Laraba 20 ga watan Mayu na shekarar 2020, wanda ya daidai da 27 ga watan Ramadana na shekarar 1441. Muhammad Hafiz Baballa tare da Aisha Ma'az da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Aisha da kanin labarai.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira akai wa kasashen Afirka dauki a wani bangare mai muhimmanci na yakar annobar coronavirus. Da alamu za a jinkirta bikin bada lambar yabo mafi muhimmanci ta shekara mai zuwa saboda rashin fitar da wasu shirye-shirye akan lokaci a sanadiyar coronavirus. Sama da mutane miliyan 5 ne suka fito kada kuri'arsu a Burundi yayin da kasar take fama da annobar coronavirus.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya za a fara sauraron ƙarar raki ta yanar gizo, to kome wasu ƴan ƙasar suke cewa an gane da wannan batu.
Sadarwar mu bata kai wannan matakin da za a iya irin abubuwa a kan yanar gizo ba. Kana wurin ma a gaban ka an zalunce ka, to kuma ina ga cewa ta yanar gizo za a saurari shari'a da.
Haka kuma za ku ji an kama ƴan ƙasashen waje masu haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a Najeriya, to kome masana harkar ma'adanai a ƙasar ke cewa
ta ce da wancan kalar da al'amarin. Tun lokacin da Allah ya hore mana idan bai bude maka gaban fetur hatta noma a yayin wahala.
Sannan muna tafa da shirin ciwon ƴamace wanda Aisha Ma'az ke gabatarwa. Daga bisani muna tafa da shirin falalar watan Ramadan. Sai kuma ra'ayin da ku masu sauraron kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga cikakkun labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira akai wa kasashen Afirka doki a wani bangare mai muhimmanci na yakar annobar coronavirus. Yana mai cewa akwai buƙatar kasashen duniya su dau wannan matakin karfafa tsarin lafiya da rarraba abinci tare da kiyaye matsalar fatara a nahiyar. A jiya Laraba, Guterres ya yaba wa kasashen Afirka da kungiyar kasashen Afirka ta AU akan yadda suka dauki matakan killace jama'a da rufe kan iyakoki da kuma tabbatar da aiki tare a nahiyar domin dakile yaduwar kwayar cutar. Sai dai ya ce annobar tana barazana ga bunƙasar nahiyar Afirka da ke ganin zai tsananta rashin daidaito, ƙarin matsalar yunwa, rashin abinci mai gina jiki da raunin kamuwa da cututtuka. Baya ga yin kira ga kasashen duniya su tallafa wa nahiyar, Guterres ya kuma yi kira ga kasashen Afirka da su tabbatar da rigakafin cutar na bai daya ga dukkan kasashen nan gaba kuma akan farashi mai rahusa. Cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta Afirka ta ce COVID-19 ta kashe sama da mutane 2,800. Kasashen da cutar ta fi kamari a nahiyar sun hada da Afirka ta Kudu, Misra, Algeria, Morocco da Nigeria. Da alamu za a jinkirta bikin bada lambar yabo mafi muhimmanci ta shekara mai zuwa saboda rashin fitar da wasu shirye-shirye akan lokaci sanadiyar annobar coronavirus. Wani labari da aka fitar jiya Talata a wata mujallar shakatawa, an ruwaito wani da ba a bayyana sunansa ba, yana cewa watakila a ɗage bikin da ake gudanarwa shekara-shekara wadda aka shirya yadawa ranar 28 ga watan Fabrairu ta gidan talabijin na ABC TV, amma wata majiya na cewa ba a bayyana dukkan bayanan da aka shirya ba. Karkashin dokokin kungiyar da ke daukar nauyin bayar da lambar yabon, dole ne sai an fitar da fim kamar yadda aka saba ta gidan sinima kafin ranar 31 ga watan Disamba, idan ana son tantance fim kan lambar yabo ta Oscar. Amma an rufe dubban gidajen sinima saboda annobar coronavirus. Yawancin fina-finai basu samu an fitar da su ba kamar yadda aka saba, sai dai ta yanar gizo kamar shafin Netflix wadda ke neman kungiyar ta sauya ka'idojinta wajen baiwa fina-finanta damar shiga wannan gasa. Kasuwannin nahiyar Asiya a yau Laraba sun kasance a gauraye yayin da aka fara yakinin samar da rigakafin cutar coronavirus da aka yi a farkon makon nan ya soma dishashewa. Kasuwar Niki a birnin Tokyo ya daga sama da maki 162 wanda ke nufin ya haura da -7, yayin da kamfanonin S&P da DAX na Sydney, Kospi a Seoul da SEC da ke Taiwan suka ci ribar kashi -4 cikin 100 da la'asariyar yau. Kasuwannin Hong Kong da Shanghai kuwa sun dan fadi a yau. Hakanan ma kasuwannin kasashen Turai sun dan yi nayi a farkon bude kasuwanci a yau Laraba, inda kamfanin FTSE da ke London da DAX a Frankfurt gaba daya suka yi kasa da kashi 4, yayin da CAC 40 da ke Paris ya kasance cikin mafi munin yanayi inda yayi kasa da 9. Kasuwannin duniya a farkon makon nan sun dan tashi bayan wani kamfanin sarrafar rigakafin da ke Amurka ya bayyana nasara a soma gwajin rigakafin cutar coronavirus da suka gudanar akan wani rukunin mutane kalilan.
Kafin mu kawo ku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leka taskar rahotannin mu. A Najeriya, tun bayan ambata shirin fara sauraron shari'a ta yanar gizo da babbar kotun tarayya ta bakin mai shari'a John Tsoho ta ayyana tare da fitar da sabbin ka'idojin aiki, yan kasar sun fara fashin baki akan yuwar aiwatar da wannan tsari na zaman kotu ta yanar gizo, la'akari da yadda ake samun jinkiri a zaman kotu na gardagar. Ga rahoton da wakilin mu Halima Abdurrauf ta aiko mana.
Babbar kotun tarayyar Najeriya ta ayyana sabbin ka'idojin sauraron shari'a ta yanar gizo sakamakon yadda annobar coronavirus ta tilastawa kasashen duniya gudanar da sauyi a dukkanin bangarorin rayuwa. Waɗannan sabbin ka'idojin aiki da suka kunshi neman amincewar bangarori da ake tuhuma da lauyoyin su kafin shari'a, ba wa mai shari'a damar sauraron ƙarrage tara a rana, sun fara aiki ne a ranar 18 ga watan Mayu da muke ciki. Shugaban tsangayar koyar da aikin lauya na Jami'ar Nal da ke birnin Abuja, Farfesa Shehu Abdullahi Zuru, ya ce akwai matsala tattare da sauraron shari'a ta yanar gizo saboda rashin tanadi a ƙarƙashin doka tun farko.
Eto, hakika ne gaskiya akwai matsala game da haka, domin a shari'ance ba a yi irin wannan tanadin ba. Na farko kenan, ya zaka saurari shaidu ta yanar gizo? Sannan wanda tabbaci take da cewa wanda kake daukan shaidun ainihin shi ne yake magana? Domin yana magana yana gizo, akwai mishkila tattare da al'amarin.
A wani bangare kuma, wani fitaccen dan jarida kuma dan kasuwa Mangada Shaibu ya danganta batun yin shari'a a yanar gizo da cewa
Najeriya tana har yanzu tana da saura kwarai da gaske wajen ci gaban harkokin kimiyya ta zamani. Ba na zaton mun kai ci gaban da za a rinka yin shari'o'i a yanar gizo, amma duk da haka kuma ba na jin cewa wai don ba mu kai wannan gayar kai din ba, cewa ba daidai ba ne. Yana da kyau a fara a gwada a gani, amma dai na san da zai yiwu da ma'aikatar shari'a kamin ta fara wannan shiri, wato ta yi ma alƙalai da ma'aikatan kotuna horo na musamman domin kada a ci gaba da karkatar da shari'a.
Wata fitacciyar lauya barista Halima Yusuf ta bayyana cewa gudanar da ayyukan shari'a ta yanar gizo zai taimaka wajen kammala aiki a kan lokaci.
Ani da ayyuka din da yanar gizo-gizon yana kawo saurin kammala ayyuka fiye da yin su a hannu. Alal misali, idan kamar yanzu mu ma'aikata shari'a za ki ga ki memo ki rubuta ki printing in je in kai registry sannan su tura mata. To a registry nan za ki ga an tara file kafin a shigar da shi ma shugaban gaba daya.
Kazalika, wani fitaccen dan kasuwa kuma tsohon dan takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NPM Mustapha Balagezo cewa batun gudanar da shari'a ta yanar gizo ba zai ciyar da ƙasar nan gaba ba.
To ni da nawa ra'ayin wannan ba zai ciyar da ƙasar nan gaba ba. Na farko, hanyar sadarwar mu bata kai wannan matakin da za a iya irin abubuwa a kan yanar gizo ba. Kana wurin ma a gabanka an zalunce ka, to kuma ina ga cewa ta yanar gizo za a saurari shari'a da sauransu.
Ana dai ci gaba da tafka muhawara akan wannan batu a matakai daban-daban, inda wasu 'yan kasar ke marawa matakin baya kuma wasu ke yin watsi da matakin. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Sama da masu zaɓe miliyan 5 ne suka fito kada ƙuri'a a Burundi da ke gabashin Afirka domin zaɓen sabon shugaban da zai gaji da ɗaɗɗen shugaban ƙasa Pierre Nkurunziza. Nkurunziza zai sauka daga mulkin ƙasar bayan kwashe shekaru 15 akan wannan kujera, inda shekaru 5 na ƙarshe suka kasance tattare da tashe-tashen hankula bayan da ya yi yunkurin zarcewa a wa'adi na uku, abinda ya tirsasawa sama da 'yan ƙasar 300,000 gujewa daga ƙasar mai fama da talauci. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana da cewa dakarun gwamnati sun auna ɗaruruwan mutane da aka kashe a lokacin rikicin, zargin da Burundi ta musanta. 'Yan takara 7 ne suke fafatawa a zaben na wanda zai gaji Nkurunziza. ciki har da tsohon janar din kasar Everest Ndayishimiye da kuma babban shugaban adawa a gasan ruwasa. Ana kuma gudanar da zaben na yau a yayin da Burundi ke fama da barkewar annobar coronavirus, inda take da mutane 24 da suke da cutar da mutuwar mutum ɗaya tilo daga cikin 'yan kasar da ke da yawan mutane miliyan 11. Yau Laraba, shugabar kasar Taiwan Tsai Ing-wen ta sha alwashin kara matakan tsaron kasar biyo bayan wasu jerin barazana da bata saba gani ba daga gargadiyar abokiyar hamayyar ta China. Kasar China da ita ce ke da dakaru na uku mafi karfi a fadin duniya. Ita kuma Taiwan tana ta 26 cikin jeri a kundin ajiye bayanai a duniya. Sojojin China PLA na shirin gudanar da wani atisaye a tekun kudancin China, wanda ake ganin suna kokarin shirin mamaye wasu kananan tsibirai da ke karkashin ikon Taiwan, a cewar masu fashin baki da rahotannin kafafen labaran Asia. Shi dai wannan tsibiri yana zaune ne a wani waje mai muhimmanci tsakanin arewa maso gabashi da kudu maso gabashin yankin Asia. Yanzu haka dai dogarawan ruwan Taiwan na kula da daya daga cikin su.
A gaida Aisha Ma'azir ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga cigaban rahotannin namu. A Najeriya an kara samun karuwar hakan ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Hakan ya biyo bayan watsi da kasar ta yi da harkan ma'adanai saboda ta samu man fetur jim kaɗan da samun ƴancin kai. Wakilin musani Shu'aibu Malumfashi ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Galibi waɗanda ke gudanar da hakar ma'adanai 'yan kasashen waje ne, ciki har da 'ya'yan makota na Afirka ta Yamma. Hakan kuwa yana da nasaba ganin cewa farashin kasuwar man fetur ya yi mummunan faduwa sabili da annobar cutar coronavirus, wato COVID-19, wacce ta karye tattalin arzikin duniya, wanda kuma ya shafi man fetur ɗin da Najeriya take dogaro da shi don samun kuɗaɗen shiga na baddawa. Saboda haka mahukuntan Najeriya suka fara mai da hankali ga batun ma'adanai, lamarin da ya kai ga kame 'yan kasashen waje su 19. 17 daga cikin waɗanda ake tsare da su an kama su ne a jihar Oshun da ke kudu maso yammacin Najeriya. Sauran mutanen biyu Canisawa ne su ma, kuma an kama su ne a Bukuyu da ke karamar hukumar mulki ta Anka a jihar Zamfara a yankin arewa maso yammacin Najeriya. To dan jin cikakken bayani ya sanya na garzaya Gusau hedkwatar jihar Zamfara, inda na zanta da kwamishinan 'yan sanda na jihar CP Usman Nagogo.
Mun kama sun biyu kuma kamun ya amfani don ta hannunsu muka kara samun labarin. Akwai 'yan kasar waje, akwai 'yan Burkina Faso su ɗaruruwa, ai akwai wani mutum a wani gari da ake kira Nasara Bulbulu, ai shi ba su mafaka na ballage dan don sun kisa buɗe. Mun riga mun ka tare da su duk kayan aikin zinari, kowane iri da ka sani, na'urori ne, gugobi ne, duk mun same su a wannan wuri.
Shin me ke dalilin da yasa baki 'yan kasar waje suka raja'a ga haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba? Na tuntuɓi Dr. Awal Abdulsalam, ƙwararre kuma shugaban sashen nazarin tarihin ƙasa da ma'adanai na Jami'ar Jihar Kaduna.
Gwamnati ce da ta wanta kalar da al'amarin tun lokacin da Allah ya hore mana idan bai buɗe maka gaban fetur har ta noma a yi wahala. Shi kuma batun shigowar mutane musamman 'yan ƙasar China da wasu ƙasashen Afirka da suke shigowa, za ka alakanta abin da abu uku. Na farko, yana tabbatar maka da rashin tsaronmu, yanda za a yi har mutum ya shigo daga wata ƙasa ya shiga wata wani ƙauye ya je ya haƙi wani abu. Na biyu, yana tabbatar maka da harkar cin hanci da ta katutu. Na uku, yana tabbatar maka da ban ma daraja arzikin da Allah ya mana ba.
Hakar ma'adanai dai yana gurɓata muhalli. An yi hakan ko ba zai shafi mazauna ƙauyukan da ke kusa da inda ake haƙasa ba?
Ma'adanan nan da ke ƙarƙashin ƙasa sukan zo tattare da wani irin cutarwa, musamman gode na a turance da ake cewa na radiation, wanda ba ka gani amma abin na iya illata maka jikinka. Sannan kuma yana iya tohuwa da wanda ma ana iya gani ko a taɓa ya illata. Akwai ma'adanin da in za ka je ɗauko shi sai ka kare kanka. So ga da a ce gwamnatin ta mai da hankali akan al'amarin, an ilmantar da mutanen, sannan kuma sun yi akan tsari ya zama duk wanda zai je ya haƙi ma'adani sai ya samu lasisi.
Sani Shabu Malumfashi, murya Amurka daga Bukuyu, jihar Zamfara a Najeriya.
A gaida Sani Shabu Malumfashi, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da warhaka. Kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Makonni biyu da suka wuce muka fara tattaunawa akan dangantaka tsakanin malamai da dalibai mata. Kafin mu karkar shirin a yau, zamu dan yi waiwaye akan wasu muhimman batutuwa da muka tattauna a cikin wannan maudu'i. Dan daga cikin abin da muka tattauna a makon farko game da wasu matsalolin da ke wakana tsakanin bangarorin biyu.
Yayin da malamai maza suke tafiyar da dalibansu ba haka mata suke yi ba. Idan mata suka je bana shi tace shi da daliban malamai mata ba ta san mana fuskar ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna dardar din tsoron mu tambaye shi take da kanta in muka tambaye shi ko su gane mu ko kuma su ce mana mutunci amma malamai maza har to nake mu ga sun ci wata duba za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani to sai babu wani abin na tsakanin mu da su amma so da mun tambaye shi ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta yi laifi to gaba ɗaya za ta haɗa jinin.
A makon jiya kuma mun taɓo kaɗan daga cikin yadda kyautayi tsakanin malamai da ɗalibai mata zai iya ciyar da al'umma gaba.
Kaɗan da yake taimaka mana shi ne sun ga sannan zai ce zan yi mutu hankali a yayin da ke cikin wannan jarabawa ko ɗan kawai yanzu na sa. To amma cikin ikon Allah ta karɓe ɗan ta kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi don kar ma yi mutu hayaniya idane ke zan yi mutu hankali. To wannan nuna mana kulawa da take kai akan mutum kafin ma mu kai ganin aure ma yi. Da muka ba ta ɗan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa muna ganin kamar uwa ce ta karɓi ɗa. To wannan abu yana taimaka mana ƙwarai. Sannan ta in ta fuska kuma da yake amfana gari.
Zamu yi kokarin tabo kadan daga cikin yadda mata za su iya samun maslaha tsakanin su tare da bakin namu Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad.
Anan aka samu tangarda to a matsayin kina malama ki riga ta shekara 20 a duniya ko goma sha kici za ki fara ba ta tarbiya bayan ki ta already ya riga ya bushe to gaskiya dole za a rika samun kalubale kala kala anan kaman kiran da zan yi shine tarbiya ba ta malamai ba ce kadai a hannun farko ta iyaye idan kuma yaro ya tsira ya shigo makaranta to shine sai ya zama sai a hada hannu malamai da iyaye shi yasa wasu makaranti suke yin wani abu da ake kira shi open day malaman su je dalibai a iyaye dalibai kai su je su gaya musu ga matsalolin ƴaƴansu
don
ne saboda idan ma ɗan baya ɗabi'a da gida a yi ƙoƙari a saita shi ya fito waje yake
kamar a secondary school ne
a gida ma to da Allah saita
a secondary school kenan ko
yawwa da primary
da primary
amma dan ya riga shi da ƴan jami'a a cikin da ido ta ya riga ya gama kangarewa kenan ikan ya riga ya gama bushewa kenan kwasa shi ma a wannan gurin bai zo ba sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne idan ya san maka wannan doka to dole makaranta ta san hukunci a kansa despite shi ko dan wani ne
haka
to dole sai an hada hannu bangare ɗaya ba zai iya yin shi ba.
To ina ga batun kuntatawa ake yawan korafin cewa suna wa mata ya kamata a nemi haɗin kan hukumar makaranta ne?
Gaskiya tun da aka ci wai ciwon yamata na yamata ne. Mata su ya fi cancanta kan mace da al'amarin idan za a samu mata masu adalci irin wacce na baki misalin ta bayar da mini gida ne. Idan har irin su ne za su shiga mace gurin to su ya fi cancanta su zauna a gurin.
Ke da kike malama yaya mu'amalar ki take kasancewa da misali ɗalibai akwai masu niki irin wannan wasu irin matakai kike dauka kuma wasu nasarori wannan matakan da kika dauka suka cimma?
To gaskiya tun da muna magana ne na a karan kaina na kan mu'amalanci ɗalibai na kamar
karcewar talibi da malama ma'ana ko a fuska ta naka nuna musu ba wasa muka fito yi ba kun fito karatu ne na fito ne kuma na yi aiki to kowanne sai a territory din shi ina nuna maka koda akan fuska ta cewa mu mutunta junan mu ba na san da kika ki ke ma karki ke kai akan mu malama ina kwana a ina gaji a wannan dai din kine kin haihu ne to Allah ya raya Allah ya raya mun ka kama ma mu ganki a yaro ki farkalla kuma da shi a kake shigo min da yaro guri kaza kin da zai je sai kaza to a sakin kin gane to kula da shi sosai ko kira ni ne shi yaron ki yana kuka zai shiga da shi aji ma sometimes ina indigence zan ji yaro yana kuka zan fita waje in dauko yaron da zani ne rene ne ta baba zan ce na waye ta ci na tin ce aya take attention in ka gama attending dai sai in ce to zan kara miki time kaza kuma go mu mai example su ta amma ita zan kara mata extra time kuma ta tsaya ta yi breastfeeding yaron ta to ina cikin take tamkar malama tamkar yar uwa sometimes kuma kamar uwa
to isa Hajiya Sadiya daga
cikin su sai zai taimakawa daliban mata
to Hajiya Sadiya wace irin kira zaki wa ƴan uwan mu mata daga malaman har daliban
to kira da zan yi shine dole ya zama da sai an yi hakuri da juna dole kuma a gyara ko malamai su san haƙin ku na malamai ku san abin da ya dace ko kuma dalibai dole ku santar da kai su yi biyayya ku nuna fa malaman nan a matsayin iyaye su ke inda addini ma ya ce ku girmama waɗanda kuke neman ilimi a gurin sannan kuma su ma waɗanda suke koyar da ku ilimin su ma su girmama ku dole sai an girmama juna an cire komai ba komai ba sannan an maida kai an san me ake yi an san shi karatu na ana yin shi ne saboda cimma wani buri na rayuwa da mata za a ce in su ma sun ba da wata gudunmawa ga 'yan uwansu mata sannan kuma ga al'umma tun da mai ilmantar da mace ɗaya kamar ka ilmantar da al'umma ne ita mace uwa ce ta al'umma yawa tarbiyya daga gurinsu take farawa ko ba ce ko a misali ba a ce kin fita kin yi aiki ba a cikin gida ma ɗalibai su girmama malaman sannan kuma dole a cikin malamai da ɗalibai dole sai an zauna an gyara mata wai ɗalibai malamai ta wani jigo ne na rayuwa da za su tsira su a kan wani bigire da za a ce sun cimma burinsu a rayuwa sannan su ma malamai su ɗauka ɗalibai su kamar ƴaƴa ne sannan kuma duk wani ilimi da za su duk wani abu da za su zama a rayuwa su ma suna da nasu fahimtaccen da za su samu na lada ko
haka to anan za mu yi sallama da ku masu sauraro. Sai a kasance da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin ciwon yamace. A madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku, musamman ma bakin namu da Julie Leathers Worsham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Ma'asara.
Gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Yusuf Mega Mai Gombawa. Ya ce Assalamu muryar Amurka VOA. Bani dama in miƙa ta'aziyata ga wakilin VOA Hausa na Abuja, wato Nasiru Adamu Elfikaya, bisa rasuwar mahaifinsa wanda aka yi jana'iza a birnin Gombe. Ina addu'ar Allah ya ji ƙarshi da rahama, amin. Sai sako daga Alhaji Haruna Bibi Watar Masuwa. Ya ce kamar yadda wannan watan na Ramadana mai albarka yake mana ban kwana, to Allah ya sa mun dace da dukkan alkhairin da ya zo mana da su. Sakonmu na gaba ya fito daga Abubakar Salisu, yace Allah Ubangiji muna roƙonka da sunayenka masu tsarki kawo mana ƙarshen wannan annoba ta coronavirus faɗin duniya baki ɗaya, amin. Daga nan sai sakon Aisha matar Husaini ɗanwace Karasuwa, tace salam VOA Hausa, ya Allah muna roƙonka da sunayenka 101 daga kawo mana sauƙin wannan matsaloli da muke fuskanta kamar su ƴan Boko Haram da faɗa da kuma annobar cutar coronavirus da ta gigita al'ummar duniya. Sai sakon Umar Adamu, yace muryar Amurka, matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na ƙara sati biyu na zaman gida a Kano sam bai dace ba ganin yadda mutane musamman talaukawa ke shan bakar wahala sakamakon rashin samun sukunin neman kuɗi ta yadda za su iya gudanar da rayuwarsu cikin natsuwa. Wani abin takaici shine babu wani ci gaba a zo a gani da gwamnatin ke samu game da wannan cuta ta COVID-19. Sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Kano Maida da Sanusi Mai Rake Maida, suka ce fatan alheri a gare ku VOA House. Hausa. A yau mun shigo filin ne da yin addu'ar mu Allah ya kawo mana ƙarshen cutar coronavirus. Amin. Ganin yadda ake sanya mana takunkumi wanda bin doka da oda tun farkwana da yunwa.
Tagaida Binta Esero, kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga malam da falalar watan Ramadan.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar jama'a ta Yazara Talbidiya wa Ikamatu Sunna. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan wata mai albarka ya zama sanadi da kuma dalili na warware dukkan matsaloli da al'ummar musulmi na Najeriya suka samu kansu a ciki, domin ba su kadai ba, har da sauran musulmin duniya baki daya. Domin wata ne mai albarka wanda a cikin sa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da Al-Qur'ani, ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Wannan wata na Ramadan cikin sa Allah ya saukar da littafin sa na Al-Qur'ani mai girma. Wata ne mai albarka wanda a ciki aka saukar da Al-Qur'ani mai girma. Bayan nan cikin watan akwai wani dare mai albarka. Bayan Ramadan din dukkanin sa albarka ne, sannan kuma akwai dare guda wanda cikin wannan daren ya fi dare na wata dubu, shine Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wama adraka ma Lailatul Qadr. Can Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Mun saukar da wannan littafi na Al-Qur'ani a daren Lailatul Qadr. Allah ya saukar da shi jumla gaba ɗaya Qur'ani aka saukar da shi cikin wata Ramadan a wannan dare mai albarka. Sannan kuma a cikin shekaru 23 na manzon Allah da yayi a raye aka saukar da shi kadan duk lokacin da wani abu ya faru. Don haka sai idan Ramadan ya zo, sai manzon Allah ya ajiye dukkanin abin da ya shafi komai na karantarwa, sai ya koma wa littafin Allah Al-Qur'ani mai girma. Mala'ika Jibrilu da kansa yakan zo manzon Allah su yi tushi da darasi na Al-Qur'ani. Manzon Allah ya fi kowa sauri wurin tallafawa da taimakawa, ya fi ma iska da aka sako sauri wurin ce da dukiya.
Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya.
Takaice, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a kaiwa kasashen Afirka dauki a wani bangare mai mahimmanci na yakar annobar coronavirus. Yana mai cewa akwai bukatar kasashen duniya su dau wannan matakin karfafa tsarin lafiya da rarraba abinci tare da kiyaye matsalar fatara a lahiyar. A jiya Laraba, Guterres ya yabawa kasashen Afirka da kungiyar kasashen Afirka ta AU akan yadda suka dauki matakan killace jama'a da rufe kan iyakoki da kuma tabbatar da aiki tare a nahiyar domin daƙile yaduwar kwayar cutar. Da alamu za a jinkirta bikin bada lambar yabo mafi muhimmanci ta shekara mai zuwa saboda rashin fitar da wasu shirye-shirye akan lokaci sanadiyar annobar coronavirus. Wani labari da aka fitar jiya Talata a wata mujallar shakatawa an ruwaito wani da ba a bayyana sunansa ba, yana cewa watakila a dage bikin da ake gudanarwa na shekara-shekara wadda aka shirya yadawa ranar 28 ga watan Fabrairu ta gidan talabijin na ABC TV.
Masu sauraro da takaitattun labarin, muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Kafin mu sallama ga sakon taya murna ga jihar Minkaniyo da Alhaji Shehu Hassan Kano akan samun karuwa ta haihuwar ƴa mace wacce aka rada suna Fatima da safiyar yau Laraba. Allah ya raya ta kuma ya sa ta amfani iyaye da al'umma baki ɗaya. Amin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Aisha Mu'azzu da ta karanto labarai da kuma Jule Ladas Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya kuma na gabatar ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya. Sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare.